sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai.
To Hadiza, dakarun Rasha sun kaiwa Ukraine hari da makami mai linzami a jiya Alhamis inda suka kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon jiya a wasu sassan Turkiyya da Siriya ya zarta 41,000. Kuma ƙungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai agajin jinkai a yankunan ƙasar Siriya. A halin da ake ciki, sassa daban-daban na duniya na ci gaba da tara kuɗaɗen tallafi don taimakawa waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar.
Kanan labaran kenan. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Al-Rufa'i ya ce yana sa ran kotun koli za ta yanke hukunci a ranar Laraba mai zuwa game da maganar canjin hukuman kan zaɓe mai zuwa na wannan watan Fabrairu a yau zamani kan jihar Ogun. Kuma kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Dakarun Rasha sun kaiwa Ukraine hari da makamai masu linzami a jiya Alhamis inda suka kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu. Jami'an Ukraine sun ce sojojin saman Ukraine sun harbo makamai masu linzami guda 16 daga cikin 36 da Rasha ta harba, kasa da yawan waɗanda suka harbo a nasarorin da suka samu a hare-haren baya. Ukraine ta ce jerin hare-haren na baya-baya sun zo ne da wata sabuwar dabarar Rasha. Dakarun Rasha sun harba wasu balan-balan da ke dauke da wata na'ura da ta yaudari makaman kariya ta sama na Ukraine, a cewar Oleksiy Danilov, sakataren kwamitin tsaron Ukraine. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin Turkiyya da arewacin Siriya ya zarta 41,000. Kuma ƙungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jinkai a yankunan da lamarin ya shafa na ƙasar Siriya. Yayin da mutane fiye da 5,800 ne suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.5 a Siriya kadai. Akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agaji ga mabukata. Arewa maso yammacin Siriya, yankin da girgizar ƙasar ta fi shafa, na ƙarƙashin ikon mayakan da ke adawa da gwamnati. A tsawon lokacin da ake fada a ƙasar, gwamnatin Siriya da Rasha mai mara mata baya sun takaita hanyoyin shiga wannan yankin na Siriya zuwa ɗaya a bakin iyakar ƙasar da Turkiyya. A halin da ake ciki, yayin da adadin mutanen da girgizar ƙasar a ƙasashen Turkiyya da Siriya ke ci gaba da ƙaruwa, haka kuma kuɗaɗen tallafi daga sassa daban-daban na duniya ke ci gaba da ƙaruwa don taimakawa waɗanda suka tsira. Wani asusun bada gudunmuwa da masarautar Saudiya ta buɗe ta yanar gizo ya tara sama da dala $1,000,000 daga mutane da kamfanoni sama da $1,600,000 a cikin mako guda. Gwamnatin Saudiya ta kuma kai jiragen sama makare da kayan abinci da magunguna da abubuwan kafa matsugunni, sannan ta tura da tawagar ma'aikatan ceto a cewa hukumar agajin ƙasar. Haka zalika sauran masarautun ƙasashen Larabawa masu arziki su ma sun mayar da martani. Kwana ɗaya bayan girgizar ƙasar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta UAE ta sanar da bada agajin dala $1,000,000 ga wasu miliyoyin mutane da suka rasa matsugunansu a ƙasashen Turkiyya da Siriya yayin da ake fuskantar yanayin sanyi a can.
Madalla, an cima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Al-Rufa'i ya ce yana sa ran kotun koli za ta yanke hukunci a ranar Laraba mai zuwa game da maganar canjin kuɗi. Ga Isa Lawal Ikira da ƙarin bayani.
gwamna Nasir Rufa'i wanda yayi wa al'umar jihar Kaduna bayanin halin da ake ciki game da canjin kudi jiya Alhamis da yamma ya ce idan kotu ta yanke hukuncin ci gaba da karbar tsaffin kudade a Nigeria to ya zama dole kowace hukuma ma ta yi biyayya da hukuncin da kotun kolin za ta yanke a ranar Laraba.
Babban sakon da na isa ma al'amar jihar Kaduna yau shine roƙon su su ci gaba da zama lafiya, ci gaba da hakuri da wannan hali na kunci da aka jefa mu. Tsare-tsare ne na canjin kuɗi da kuma wahalar mai wanda wasu a gwamnatin tarayya suka kulla domin su kawo ma gwamnatin ta jiha da gwamnatin tarayya da na jam'iyyar APC ko ina suke su kawo musu kiyayya da al'umma don kada a zaɓe mu a zaɓe mai zuwa nan da kwana 8 zuwa 9. Na yi bayanai abin da ya faru, abubuwan da muka gano wannan ƙara da muka kai na kotun koli na Najeriya in Allah ya yarda ranar Laraba za a ji kila ma ranar za su yanke hukunci. Kuma in suka yanke hukunci dole ne kowane hukuma a Najeriya su bi wannan hukunci da suka yi.
Canjin kudin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya dai ya tada kura a tsakanin ƴaƴan jam'iyyu da kuma al'ummar da ke son yin amfani da sabbin kuɗaɗe. Kuma gwamna Nasiru Ahmad Rufa'i wanda ke cikin gwamnonin da suka kai gwamnatin tarayya ƙara ya ce wasu makusantan shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ke zuga shi.
Sun fadi zabe ko kuma sun so su dora wasu ƴan takara ba su samu ba na shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa ba su samu ba. Shi yasa suka koma suka kulla wannan kutungwila kuma suka zo suka yaudari shugaban kasa suka sayar mishi cewa wannan ne zai sa a yi zabe tsakani da Allah. To amma dan siyasa ai ba kuɗi ba ne zai yi amfani da shi. Akwai hanyoyi da yawa kuma in ka ɓoye naira ai akwai kuɗin wasu ƙasashe wanda za a yi amfani da su. Kuma in Allah ya yarda, Allah ya fi su.
Sai dai kuma ɗaya daga cikin lauyoyi masu zaman kansu a jihar Kaduna wanda kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce gwamnonin da suka shigar da gwamnatin tarayyar Najeriya ƙara fa sun saka siyasa ne akan wannan maganar canjin kuɗi.
Abin da nake so a lura da shi a ƙasar India a 2016 Prime Minister ne India fa an waye gari ne kamar da shugaban ƙasa ya wannan abu kawai ce ya soke 1000 rupees da 5000 rupees kuma ya bada awa hudu a canza duk girman India ka duba ka gani. Wannan an bada kwana 90. Na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su nuna gwaninta, su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa hakki bayan ba wanda kai su murƙushe hakkin talakawa a jihohinsu. Saboda haka wannan siyasa ce kawai ana neman ƙura'a a ƙwararren lokaci illa iyaka.
Tuni dai maganar canjin kuɗin ta jawo cece kucen da ya raba kawunan ƴaƴan jam'iyyar APC a sassan Najeriya yayin da talakawa ke ci gaba da kukan cewa sun riga sun mai da tsaffin kuɗaɗe kuma yanzu babu sabbi a bankunan da ya kamata a ce da su suke ta'ammali. Isa Lol Ikara, Murar Amurka. Daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikira, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaba Joe Biden zai tattauna da shugaban kasar China Xi Jinping game da balan-balan din da ake zaton na leken asiri ne da ya bada umarnin a harbo shi a wannan watan. Lamarin da ya ƙara nuna yadda dangantaka ta yi tsamari a tsakanin ƙasashen biyu akan wani lamari da ya riga ya kawo cikas ga hanyoyin sadarwa a matakin koli tsakanin ƙasashen biyu. Ina sa ran zan yi magana da shugaba shi kuma ina fatan za mu gano gaskiyar lamarin. Amma ba zan ba da haƙuri saboda harbo balan-balan ɗin ba a cewar Biden a wani jawabi da ya yi a jiya Alhamis yayin da yake bayyana shirye-shiryen gwamnatinsa na tankarar ƙalubalen balan-balan ɗin leken asiri da wasu abubuwa da ba tantance ba ko menene ba da aka harbo a sama a kwanan nan. Yayin da ake ci gaba da tattara tarkacen ake kuma nazari a kansu. Sauran abubuwan uku da jiragen saman yakin Amurka suka harbo da makami mai linzami a saman jihar Alaska a ranar Juma'ar da ta gabata da kuma ranar Asabar a sanarin samaniyar Canada tare da haɗin gwiwar gwamnatin Canada da kuma a Michigan ranar Lahadi ba a tunanin suna da alaka da shirin leken asirin China ko na wata ƙasa a cewar Biden. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leka jihar Neja. Wakilinmu Babangida Jibrin ya yi nazarin tarihi, harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Kalaka kabar kuka a kuri'ar kaicinka, ka rike makamunka ita za ta cece ka.
Ogun jiha ce da aka kirkiro a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976 daga tsohon jihar Yamma, kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin Lagos da Ondo da Oyo da Osun da kuma kasar jamhuriyar Benin. Babban birnin jihar dai shine Abeokuta, amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su Ojebode da kuma Shagamu, wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro. Bayan wannan kuma jihar Ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan yan siyasa da suka fito daga yankin Yarbawa. Mutane irin Chief Obafemi Awolowo, premier na farko na yankin Yammacin Najeriya, da shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya Chief Anas Shonenka, da General Olusegun Obasanjo da ya mulki har sau biyu na soja da kuma na farar hula. Akwai kuma Chief Moshood Abiola, wani attajiri da ya taɓa neman shugabancin Najeriya amma aka soke zaben a can baya. Haka kuma akwai mutane irin su Professor Olusegunka, wanda ya taɓa cin kyautar Nobel na adabi. Haka kuma akwai sanannen mawakin nan mai suna Fela Anikula Ramson Kuti. Kayan zai dai jihar ta Ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna Dapo Abiodun na jam'iyyar APC ke mulki, wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Oladipo Adepopu Adebutu yake zama babban mai adawa a jihar. To koya mazauna jihar ta Ogun ke kallon wannan zaben na bana, Alhaji Salisu Bashanka shi ne sarkin fulanin Shagamu.
Alhamdulillah, a jihar Ogun ba wani damu, abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu, abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya ciyar da ya ja katin zabe, to ya tabbatar cewa ya ya karbi wannan katin zabe, saboda akwai shiri na musamman da muke so mu yi, ba ma wai Ogun sir ba, faɗin ƙasa gabaki ɗaya muke so mu wannan abu. Don haka ne, saboda an daɗe ana barin Fulani a baya, ba sa samun komai a gwamnati, za mu yi matsaya inda za mu karkata kuma wanda za mu zaɓa, saboda don mu don koriya mu ta yi amfani. Don haka jihohi gabaki ɗaya mun zarciya mun da sauransu za mu ce ga inda muka, kuma in Allah ya da kuma hakanin za mu yi. To mu dai abinda muke bukata da kullum don Allah san gwamnatin ta tazo, muna so dalla ya mana ministry na kiwo, saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman lafiya kasar nan, kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da damu da na dabbobin mu, wanda za a makarantu da sauran, da kuma ainihin magunguna da wato kamar asibitoci da sauransu. Wannan shine muke bukata, wace muke so mu mana ruma Fulani a kasar nan, muna so zaman lafiya da kuma daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai, ko ja fara fila ba gara babu dalili, sun dade suna zaune shekara da shekara a ja fara musu, musan hawa musan sauka ba. Wannan muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali, mu kuma insha Allah za mu bada namu gudunmuwa 100% a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah. Shi ne muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su cewa za su taimaka mu, don su kamar gaskiya za su mana alƙawari za su taimake mu, to mu wasu za mu taimaka mu.
Kasancewar jihar Ogun tana makwabtaka da jihar Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya, hakan ya sa tana gaba-gaba wajen jihohin Najeriya masu samun kuɗaɗen shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar, wanda kuma ke hada-hada a birnin Lagos. To kowane fata ne al'ummar jihar ke da shi ba wannan zabe, ga dai abinda wani mazaunan garin ke cewa.
Sana Awolu Muhammad, Sokoto State, ni na fito a ƙaramar hukumar mulkin Yabo local government. So alhamdulillah, ni mazaunin Ogun State ne, muna son Allah ka ba mu ikon kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun State, da kuma yadda za a taimaka ma al'umma su samu aikin yi su daina zaman banza. Muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023, Ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alƙawari, kuma muna son tsaro da zaman lafiya.
Yanzu dai a bayan da ya rage ƙasa da wata guda a gudanar da babban zaɓe na ƙasa, tuni 'yan siyasa da kuma masu zaɓe suka wasa wukaƙensu da nufin kaɗa ƙuri'a domin zaɓe ɗan wanda suke so, kama daga zaben shugaban kasa zuwa na gwamna da kuma na 'yan majalisun tarayya da na jihohi. Kawo yanzu dai tuni bangaren hukumar zabe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna ɗaukar matakai na ganin cewa an gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali da kuma nasara. Babin Yajibar Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Jan gabzar-gabzar da wasu talakawa ke yi a Najeriya ya sa wasu ƙungiyoyin matasa da kuma jam'iyyun adawa gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai matsala game da maganar canjin kuɗi na gwamnatin shugaban ƙasa Buhari.
Ka san nawa ne buhun masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne dole ne a tausaya wa talaka.
Wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗin su da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗin ka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci.
Sai dai kuma a yayin da mahukunta a jihar Kano ke cewa ana ci gabar karban tsaffin kudade wasu cewa suke ya kamata dai kawai talaka ya koma ga Allah tun da wurwuri.
Duk inda ya kama a Kano ana karbar kudi inda ba a karba ba kuma ya zama laifi. Yanzu misali ko kansa gona kwanan nan ya ji ya rufe waɗansu kantuna.
Wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba. Ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai campaign.
Game da karar da wasu gwamnoni suka kai gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa barista Muhammad Zariye ne ya zira zaren zargi ga gwamnonin da ya ce siyasa suka saka don nuna wa 'yan Najeriya kamar su ne na gari.
Gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su nuna gwaninta su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa hakki bayan ba wanda ya kai su murƙushe hakkin talakawa a jihohinsu.
Waɗannan fa so mun taɓuka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a a farkon wayewar gari. Shiri na 105 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kokarin cikawa masu sauraro buri. Mai yiwa burin kuma amana tattagar talakawa don tafiya tare ta sa wasu kungiyoyin matasa a arewacin Najeriya suka kira taro suna tabbatarwa da duniya cewa su kam a matsayin su na 'yan arewa suna da wani kuduri. Ambassador Bilal Tijjani Faki shi ya magana da kungiyoyin matasan arewacin Najeriya da suka tattara matasa sama da 100. Canjin kuɗin ba daidai bane, gwamnatin da ta yi ba daidai bane, amma shi Atiku Abubakar idan yana ganin ba daidai bane a matsayin shi dan taka sai ya ce kuma wannan abu ne mai kyau.
Ana ganin zai hana maganar amfani da kuɗi ranar zabe ne.
To ai amfani da kuɗi ranar zabe mun san a ina aka fara, kuma ba wai muna magana akan facewa wannan gwamnati a wata goyen baya bane. Waɗannan jam'iyyu guda biyu da suka yi mulki shekara 16 da baya da wannan shekara 8 kowa ya san me suka yi. Yanzu magana ake ta waye zai taimaki talaka, waye zai fitar da Najeriya daga halin da tsin cikanta a yau.
Ba ku fargaba a ce ana amfani da ku ne a matsayin matasa dan ganin an sai da wata aƙida ko wata manufa wannan takara.
Kowa ya san
san gaskiya ka san nawa ne buhun masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne an karye mutane ana kuma kan karya su dole ne a tausaya wa talaka
amma kun jiya ne aka ce maganar sauyin kudi a Najeriya ta sa wasu jam'iyyun adawa sama da 10 sun fara dari dari sai dai kuma tuni shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa a tarayyar Najeriya ta SDP Alhaji Shehu Gabam ya bayyana yana baje bayanin bayyana wa duniya cewa hatsarin wannan sauyin kudi fa ya kai matsayin da babu wata maganar bambancin jam'iyya cikin wannan lamari
jam'iyyar SDP ba ta cikin jam'iyyun da suke ce za su kaurace wa zabe in an sake daga karban rohon kudi babu wanda yake cikin hankalin su da zai yadda a karbi dukiyar al'umma a sa a banki sannan a hana su je su karbi kudin su don biyan bukatun su ko harkan abinci ko rashin lafiya ko wata matsala ta su abin da ke faruwa a Najeriya ba maganan party bane maganan ya za a Najeriya ne ma ta zauna lafiya a yi zabe wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kudin su da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kudinka a banki za ka iya karba a kowane lokaci a Lagos an je an yi attacking banki Oyo an yi attacking bankuna ta ina za wannan abun zai yayyu
shi ma dai wani dan canjin kudi a Najeriya Alhaji Umar Garkuwa ya gaya wakiliyar manuniya cewa wannan sauyin kudi fa ya maida mai doki ne kawai ya buge akan kuturi
idan kika duba wannan al'amari gaba daya yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta dage zuwa ran 22 ga wata sai mu gode wa Allah Allah shi ya san me zai faru daga ran zuwa ran 22 ga wata ina tabbatar miki cewa wallahi talakan Najeriya abu daya zai sa a gaba ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kudin da zai campaign wallahi tallahi talakan Najeriya tsaya da addu'a zai ga abin da zai faru da gwamnatin Muhammadu Buhari idan har bai yi tunani ya gyara wannan al'amari ba wallahi tallahi ba inda zai lalata arzikin jama'a gaba daya Allah zai hukunci akai mun jira hukuncin Allah
sai dai kuma sanata Kabir Gayen jihar Kanawa ya kada bakin gaya wa duniya cewa yanzu a jihar Kano fa ana karban tsaffin kudaden da yace wannan kuma wani abu ne da su a jihar Kano suke alfahari
ke kara ba laifi bane ba sunan Buhari aka ce an kai Buhari kara ba an kai gwamnatin tarayya kara kuma shine shugaban gwamnatin tarayya so babu laifi wannan kara za ta sashi kada ya gaza kuma kara ta yi amfani Allah ta dakatar dan jama'a mu shigo da canjin kudin kuma yanzu duk inda ya kama a Kano ana karbar kudi inda ba a karba ba kuma ya zama laifi yanzu misali ko kansa gwamna kwanan nan ya ji ya rufe wadansu kantuna akan sun yi karbar
kudi a cin kara zabe jami'a mai mulki ƴaƴanta suna ringimo har ma wasu daga ciki sun ma ka shugaban kasa a kotu kana ganin cewa irin wannan yanayin zai haifa ma ita jami'ar taku dami ido
wannan lissafin na ko boka kake ba za ka ce wannan bayanin ba dalili shine wannan rigimar ba ta shafi jami'a a kasa ba kokari muke ma mu kare yan jami'an mu sigo da rike mu da mutunci misali dan jami'a na cin wahala gwamnati ta yi police mara kyau mutane yan jami'a suna cin wahala dole mu wakilan jama'a ne mu fito mu soki wannan mu ce ba dai ba ni na fara wannan masu kan abu nan a Najeriya din Najeriya ni na fara magana na ce ba ai daidai ba ai adalci ba in dan kai ne dan kana dan siyasa neman kudi dan siyasa zai je nemo kudin shi tun ma kafin zabe
tun bayan tattagar batun canjin kudi zuwa gaban kotun kolin da wasu gwamnonin tarayyar Najeriya suka yi wasu yan Najeriya ke ganin kamar ta riga ta yi wari sai dai kuma mai magana da yawun gwamnonin tarayyar Najeriya Abdulrazzaq Bello Barkindo ya baje bayanin bayyana wa yan Najeriya cewa ba rigima bace amma dai maganar sauyin kudin ce kawai suke ganin dole a sake sabon nazari
gwamnonin Najeriya ba wai suna fito na fito ne da shi gwamnan babban bankin tarayya ba abin da suke nuna shine wannan matakin da ya dauka ya kawo mutane wahalhalu iri-iri kamar yanzu a jiha kamar Jigawa akwai kasuwar da ake samun kusan naira biliyan guda ake cinikayya da shi a cikin a ranar kasuwa amma yanzu kasuwar ba dama ta ci domin babu saboda haka suke ganin kamar ai matakin ne bai zo a lokacin da ya kamata a dauke shi ba sannan kuma bai yi wa mutane adalci ba don yanzu abin da gwamnati suke cewa kwaci ake wa mutane tunda a kasar nan yanzu ana sai da kuɗi sai ka ga mutum yana da naira 100 yana so ya canja sai a ce sun yi ba da naira 100 a bashi naira 70 wannan bai dace ba gwamnati suna ganin inda an bari kuɗin su tulale ne daga cikin kasuwa bankin tarayya tana cirewa kadan har sai ya zama babu tsohon kuɗi a cikin kasuwa
sai dai duk da sukuwar sukar jawabin shugaban kasa Muhammadu Buhari na jiya Alhamis akan maganar sauyin kuɗi wasu na cewa ai shugaban kasan ma yayi kokari barista Muhammad Ibrahim Zaria na cikin lauyoyin da ke ganin karar da gwamnonin suka kai akwai lam'a kuma ya ce su kansu gwamnonin siyasa suka saka kuma ya ce ƙur'u kawai suke son ganin sun yi guzuri
jawabin shugaban kasa da ya ba shi da nasaba da maganan domin din rigiman da ake akai shine gwamnan babban bankin Najeriya ce ba a shigar da shi a cikin wannan ƙara ba, kuma saboda haka duk wani hukunci da zai biyo baya ba shi da wani abin da zai sa shi shiga ciki, tun da ba fadan da ba ruwanka mene naka a ciki. Shi yasa yake tutiya yake buga kirji cewar shi fa ba ruwan shi a cikin wannan shari'a, kuma ya kamata a ce su gwamnati sun shigar da babban bankin Najeriya ne a cikin wannan shari'a din, domin shi ita babban kotun Najeriya tana hudda hurmi ne direct idan akwai rigima tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin jiha ko gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya. Na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su suna gwaninta, suna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa haƙƙi bayan ba wanda ya kai su murƙushe haƙƙin talakawa a jihohinsu. Saboda haka wannan siyasa ce kawai, ana neman ƙura'a, ana neman yardan jama'a a ƙwararren lokaci. Ya rage na jama'a in sun ga za su yi siyasa su shiga cikin wannan yaudara su shiga, in kuma za su bude ido su yi hukuncin abin da ya kamata su yi hukunci, su yi hukunci akan abin da ya kamata. Amma kar su yadda da yaudara da nuna bajintan ƙarya wanda a da ya kamata a yi musu ba a yi musu ba, su bude ido. Wannan shari'a an siyasantar da ita, ana neman ƙura'a ce kawai da wannan shari'a.
Iyaka batutuwan da zamu iya bajewa kenan cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matsayi mu da iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun cikin sauri, domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 101 ne su yi sallamar sakin kudirin da suke ganin sun dafe saboda a dokar kasar nan babu wata maganar ƙari. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman da Shamsiya Ibrahim a babban birnin tarayya Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muliyoyin da masu sauraro ke cewa su suke ƙara wa shirin manuniya taurari. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To a gaida na Ikira, yanzu kuma sai nasihar juma'a.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yawa sunana Malam Nuru Malam Hamisu anan da magana. Yau nasiha da zamu yi nasiha ne akan yarda da kaddara, kuma da tawakkali a wajen Allah. Saboda ita kaddara tana ɗaya daga cikin rukunin imani guda shida. Su ne mutum ya bayan ya yarda da Allah da annabcin annabi, to kuma akwai kaddara a ciki. Mutum ya yarda da kaddara, ita kaddaran nan Allah ne yake kaddarata. Duk abin da ka samu ka san daga Allah ne, kuma abin da ka rasa ka dauki dangana, ka dauki hakuri, Allah ne bai nufa ba da za ka samu wannan abu. Saboda haka muke jin hankalin ƴan uwa su yi tawakkali a wajen Ubangiji. Wa ala Allahi fatawakkalu, ga Allah za ku dogara. Sannan inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar, kowane abu mun halicce shi daidai da lokacin shi. In Allah ya sa za ka samu abu, to za ka same shi. In ba za ka samu ba, ka rungumi kaddara. Lasiyama wannan zamani lokaci ya zo za a shiga abubuwa ga sanar daban-daban, ko siyasar nan abinda Allah ya sa rabanka ne ka samu shi ne Allah ya kaddara. Abinda ba rabanka ba ka dangana, karkata da hankali, ka san daga Allah ne. Wannan shi ne cikin imani na dukkanin musulmi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mi yarda da kaddara, mi yarda da abinda Allah ya kaddara mana. Dan har Allah ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta, kai ba zaka shirye wanda kake so ba. Sai in Allah ya kaddara mutumin da kake so zai imani, to shine zai imani. Haka mulki, in Allah ya kaddara mutumin da zai mulki shine zai mulki. Saboda haka mu dauki kaddara, in mun haɗi mu dauki kaddara, in mun samu ko mu gode ma Allah, shine abin da muke nasiya akan shi, akan ƴan uwa su kula da wannan. So sai kaddara tana ɗaya daga cikin cikai imanin mutum, ita ce rukuni na shidda mutum ya da kaddara.
To yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Dakaran Rasha sun kaiwa Ukraine hari da makamai masu linzami a jiya Alhamis, inda suka kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu. Jami'an Ukraine sun ce sojojin saman Ukraine sun harbo makamai masu linzami 16 daga cikin 36 da Rasha ta harba, ƙasa da yawan waɗanda suka harbo a nasarorin da suka samu a harahara na baya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin Turkiyya da arewacin Siriya ya zarta 41, kuma kungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jan kai a yankunan da lamarin ya shafa na kasar Siriya, yayin da mutane fiye da 5,800 suka mutu sakamakon girgizar kasar a Siriya. Akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agajin jan kai.
Thomas Sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za mu sake shigowa dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya da gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidai ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injinan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga dan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.